إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء من مجلسي نقوم شاشدة تكيم مجالس أمو نا تفسير القرآن وان دمكي أولنا مسلاتينا القرآن أتكيم وطن رمضان wannan gari namu na Kano Allah ya kara ma wannan gari alfarma da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau insha Allah yau 16 daga watan Ramadan hijira ta 1444 wanda tai daidai da 7 ga watan 4 shekara ta 2023 ta miladiya yau zamu tashi suratu sajda suratu alif lam mim as-sajda insha Allah amma ga tambayoyi kafin nan wannan yace malam assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana da zuriya baki daya ya ji kan hajiya amin ya hayyu ya qayyum yace tambaya menene hukuncin matar aure ta tambayi mijinta zuwa gidansu sai ta wuce kasuwa bayan gidansu ta tambaya ko menene hukuncin haka a shari'a Allah ya bada lada ya kara hasken makaranta amin wannan yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa kan cewa ba za ta fita ba sai da izininsa saboda haka idan ya kayyade mata cewa ga inda za ta je bai halarta ta je inda bata nemi izinin ba amma idan ya riga ya bata dama kan cewa za ta iya fita illa iyaka ya zamanto kan cewa ta sanar da shi ko kuma akwai yarda da aminci a tsakaninsu to wannan izini da ya bayar na farko zai zamanto ya hada dukkan inda za ta je sai dai al-asl a cikin alakar auratayya ya zamanto abinda zai kawo shakka da abinda zai kawo zargi ai kokarin busar da shi ta hanyar da zai zamanto duk abinda ake yi ana da sani ana da masaniya akai ba tare da ana koye-koye ba ko yaudare ko cuta ko cin dunduniya ko makamancin wannan amma al-asl a cikin shari'a shine kan cewar mace ba za ta fita daga gidan mijinta ba sai da izininsa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sta'zanat imra'atu ahadikum ila al-masjid fala yamna'ha idan matar daya daga cikin ku ta nemi izinin sa kan ta je masallaci kada ya hana ta to idan masallaci ma an ce sai ta nemi izini to ina ya kuma abin da yake na al'ada na waje ne na al'ada wannan shine daga cikin dalilai da suka nuna kan cewa haƙƙin miji ne akan matarsa ta nemi izinin sa kafin ta fita kuma ganin cewar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala yamna'ha kada ya hana ta wannan ya nuna miji kenan Allah ya bashi ikon ya hana matarsa in tace za ta je wani waje yace ya hana ta to idan da a ce ba ta da ba shi da haƙƙin sai da izinin sa za ta fita da ba za a ce ya hana ta ba to kaga wannan ya nuna cewar za ta kayyadu ne da abin da mijinta ya bata na izini sai dai idan ta san kan cewar wato wannan damar da ya bata ba zai zamanto kan cewar akwai damuwa a wajensa ba in ta zo ta gaya masa cewa ai da ta fita ta je waje kaza ta san cewa akwai yarda da amincewa to a nan wajen babu laifi amma in ta san cewar wannan yana da tsanantawa ya sanya mata kuma kaidi in ta saba masa to kamar ta saba ma Allah ne jalla wa ala wal ilmu indallah to sai tambaya ta biyu wannan tambayar insha Allah daga baya zan amsa ta insha Allah sannan wannan ita tambaya ta wai shin Azara shine mahaifin Annabi Ibrahim ko kanin mahaifi ne ko wani Allah ya kara ma malin lafiya, Allah ya ji kan Hajiya Amin. A zahirin alqur'ani shine azara mahaifinsa ne, wa qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha, zahirin alqur'ani mahaifinsa ne. Amma waɗanda suke cewa amminsa ne, wato kanin mahaifin ne ko wan mahaifin, to wannan yana daga cikin riwayoyin Isra'iliya, riwayoyi ne na Isra'iliya, babu hadisi da yazo ya fassara wannan. Duk da a cikin wato a cikin si a cikin istilahin yadda a cikin alqur'ani ana ambaton dan uwan mahaifi da uba da sunan uba, saboda haka zai iya dauka ya zamanto azara din ba mahaif ba mahaifinsa bane, amma ya zamanto babbansa, amma kasancewar an yi ta maimaita shi a cikin alqur'ani da cewa mahaifinsa wa mahaifinsa. Wama kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyya, kuma da yanda yazo yake ce masa ya abati la ta'budu ash-shaytan, ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika, ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun, duk yana ce masa ya abati, wannan zahiri ne akan cewa mahaifi. Amma a cikin alqur'ani ana akan ambaci dan uwan mahaifi da mahaifi, kamar yanda yazo am kuntum shuhadaa idh habara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaq, kaga yace ilaha aba'ika, aba'u jam'u ab, iyayenka wato mazaje, sai yace ibrahim da isma'il da ishaq, to ibrahim kakansa ne, isma'il shi kuma babbansa ne tunda dan uwan mahaifinsa ne, Ishaq kuma mahaifinsa ne mubasharatan, tunda annabi Yaqub dan annabi Ishaq dan annabi Ibrahim, saboda haka annabi Isma'il dan uwan shi kuma annabi Isma'il dan uwan annabi Ishaq ne. To kaga duk an hada su an ce aba wa ilaha abaika, to wannan haka zalika waɗansu sun fassara faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi wa abuka finnar da cewar wannan ana nufin Abu Talib, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ammar rajuli shinwu abi, wato babban mutum kamar mahaifinsa ne, dan uwan mahaifi kamar mahaifi ne. To amma ni dai gaskiya ban ga sai dai wannan dan dai sanin il, amma ban ga fa'idar ita tambaya irin wannan ba, tunda dai abu ne wanda yake babu wani aiki, babu wata aqida a bayanta. Abu ne sananne cewa annabi Ibrahim a zamaninsa ba waɗanda suke bautar Allah shi kadai, kamar yanda ya ce babu wani a bayan ƙasa da yake bauta ma Allah shi kadai, baya tarayya da shi sai da ni da ke, haka ya ce ma matarsa Sara. Saboda haka kaga wannan zai nuna kan cewar mahaifansa da ƴan uwan mahaifin su ba za a sa su a cikin musulmi ba a lokacin. To sannan wannan lokaci ya tafi, sai gobe insha Allah. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.
Allah jalla wannan sura suratul sajida ko kuma alif lam mim as-sajida ko alif lam mim tanzilus sajida ko tanzilus sajida duk an kira ta da waɗannan sunaye kuma haka sunan nata yazo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan sunaye wanda kuma hadisan sun nuna muhimmancin ita wannan sura daga cikin hadisan da suka zo akwai hadisin Abi Huraira a cikin sahihai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta a ranar Juma'a a sallar asuba yana karanta alif lam mim tanzilus sajda da hal ata ala al insan a sallar asuba ta ranar Juma'a. A hadisin Abdullah ibn Mas'ud ya kara yudimu dalika, yana dawama akan yin haka, yana dawama akan yin haka, wato kusan kowace Juma'a abin da yake karantawa kenan as-sajda a raka'a farko da hal ata ala al-insan a raka'a ta biyu. Kaga sai aka ambace ta alif lam mim tanzilus sajda. To wannan ya nuna na farko da ya nuna muhimmancin wannan sura da kuma muhimmancin karanta ta a ranar Juma'a. An ce al-Imam Ibn Hajar al-Hafiz yake cewa saboda abinda surar ta kunsa na ambatan farkon halittar dan Adam da kuma wato tashin alkiyama, karewar halitta baki ɗaya tashin alkiyama, saboda dukkanin waɗannan ranar Juma'a ne Allah ya halicci annabi Adam ranar Juma'a, kamar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna afdala ayyamikum yawmul juma'a fihi khuliqa adam wa fihi udkhila aljanna wa fihi taqumu sa'a. Mafi girma fi alherin ranakun ku shi tace ranar Juma'a, a cikinta Allah ya halicci annabi Adam, a cikinta aka shigar da shi aljanna, a cikinta aka fito da shi daga aljanna, kuma a cikinta za a yi tashin alkiyama. To abinda surar ta kunsa shine bayanin farko ta daga cikin abinda ta kunsa bayanin farkon halittar dan Adam da kuma tashin alkiyama yanda zai kasance da ita surar as-sajda da suratul insan hal ata ala al-insan. Yana daga cikin kuma ambatonta yanda yazo a cikin hadithin Abu Sa'id al-Khudri cewa mun kasance muna wato kardadan muna kiyasta tsawon karatun annabi sallallahu alaihi wasallam a raka'o'i biyu na farko na sallar azhar, mi kidarin gurgudan yanda za a karanta alif lam mim as-sajda, wato haka yake karanta. Bal a hadisin Ibnu Umar ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiyar da su aya ta suratul sajda a cikin sallar azhar da ya musulmanci, wato ya karanta ta a cikin sallar azhar. Haka zalika daga cikin abin da yazo na falalar wannan sura hadithin Jabir a cikin sunan Tirmidhi da sunan Nasa'i da musnad al-Imam Ahmad cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya bacci sai ya karanta alif lam mim tanzilus sajda da kuma tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Shi yasa to waɗansu sun ce wannan ishara ne ga samun tsira daga azabul kabari, musamman ita a suratul mulk kan cewa sura ce wadda take tayi shafa'a, tayi mujadala ga wanda yake karanta ta, ta tsare shi daga azabul kabari. Idan mala'iku suka zo ta kansa sai ta tsaya, sai ta zo ta tare su, ta ce ba ku da hanya zuwa gare shi. In suka zo ta kafarsa sai ta tsare shi, ba ku da hanya zuwa gare shi, wa haka da. To in aka hada to shi yasa to ita sajida karanta su tare yasa waɗansu daga cikin tabi'ai suke kiran ita wannan sura da al-munjiya, al-munjiya mai tsirarwa daga azabar kabari, mai tsirarwa daga azabar kabari. To wannan dai ya nuna muhimmancin wannan sura da kuma abinda, amma dangane da abinda ta kunsa, mawdu'in wannan sura shine tabbatar da cewa al-Qur'ani Allah ne ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma muhimmancin waɗanda suka yi imani da Al-Qur'ani kan cewar wato su ne waɗanda wato suke da rabo a wajen Allah, kuma aka ambaci irin kyawawan sifofinsu, kuma aka ambaci akasinsu waɗanda suke ba su imani da Alƙur'ani ba, sannan aka kamanta cewa shi Alƙur'ani ai ba shi ne farko ba, annabi Musa shi ma an ba shi littafi, kuma wannan littafin ya zamanto shiriya ga waɗanda aka saukar da littafin gare su, su ne bani Isra'il, kamar yadda shi Alƙur'anin aka saukar da shi ga waɗanda da ba a ba su littafi ba don ya zamanto shiriya a gare su. Kuma aka bayyana ɗaukakar da waɗanda suka imani da At-Taura da aka saukar ga annabi Musa, irin ɗaukakar da suka samu, sanadiyar yaqinusu da suke da shi akan Alƙur'ani, da haƙurin da suka yi akan waɗanda suke wato ƙaryata su saboda imaninsu da Alƙur'ani. Wannan kusan shi ne asalin mawdu'in littafi, mawdu'in sura, abinda zai tabbatar da imani da Alƙur'ani cewa wahayi ne, saukarwa ne daga Allah, da kuma matsayin waɗanda suke imani da shi, da kuma kamanta su da waɗanda wato suke imani da At-Taurar annabi Musa a zamaninsa, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya su jagorori, haka su ma wanda suke imani da Alƙur'ani za su zamanto jagorori ga masu tsoron Allah. Sai kuma abinda surar ta kunsa a tsakankani na wa'azi da bayanin ayoyi, babu wani abu da ya kunshi kissa da za a yi hikayar maganganun wani, kamar yadda aka yi a cikin suratul Luqman, bal gabaki ɗaya surar duk bayani ne a wato bayanin abinda Allah maɗaukakin sarki ya gaya ma manzo ne sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce alif lam mim, waɗannan su ne al-huruf al-muqatta'a, waɗanda suke asalinsu a yi musu waƙafi, ba a yi musu wasl. Alƙur'ani komai ana masa wasl banda nan. Yanzu kaga za ka iya cewa minal jinnati wan nasi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil, kai wasl ba tare da kai waƙafi ba. To amma idan ka zo kamar inna allaha alimun khabirun alim, ba za ka ce alam ba, ka haɗe shi ka ce kai bismillahir rahmanir rahim alam, saboda yanda ya zo dole ne sai kai waƙafi akan kowanne daga cikin harafin, ka ce alif, ka ce lam, sannan ka ce mim. Saboda haka sunnar, haka sunnar qira'a ta zo, kuma wannan yana daga cikin abin da yake nuna mu'jizozin Alƙur'ani. Allah ne kadai ya san abin da yake nufi da waɗannan, amma ishara ne akan i'jazin Alƙur'ani. Sannan Allah ya ce tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin, saukarwar littafi wannan wanda babu kokwanto a cikinsa, min rabbil alamin, daga ubangijin talikai, wato saukowar saukar da Alƙur'ani. Shi ko Alƙur'anin nan halin kasancewa babu kokwanto a kansa, wato baya daga cikin abinda kokwanto zai kere masa, ba zai yi wa kokwanto a cikin Alƙur'ani ba. Wannan kirari ne Allah yake ma Alƙur'ani, cewa ba zai yi wa kokwanto a kan sha'anin Alƙur'ani cewa ba daga Allah yake ba, domin dukkan abinda ya kunshi cewar littafi ne wanda yake na gaskiya ya tabbata tare da shi. Daga ciki dai ijazinsa cewa ya yi tahaddi, ya yi takara, ya ce duk wanda ya ce littafi ne ba daga Allah ba, cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya rubuta shi, to ya zo da aya, ya zo da surori goma, aka dawo sura ɗaya, aka dawo ma ya zo da wani abu wanda yake kamarsa, komai ƙanƙantarsa, ba su gwada ba, suka kasa ba ma su gwada ba, domin gwanayensu ma da aka ce su gwada suka ce so kuke mu mayar da kanmu abin dariyar Larabawa, wanda za a dade ana labarinmu kan cewa ga abin da muka faɗa, kamar yadda Musailimatul Kazzab ya yi, ya je ya kawo wani rikirkitaccen magana wanda take babu azanci a cikinta, babu hikimar zance, babu ta ma'ana, ya kawo akan cewar shi ma ya kwaikwayi inna a'tainakal kautsar. To kaga ya zamanto abin dariyar da hatta Amr bin al-As da ya ji wannan ya ce kai kanka Musailima ka san na san ƙarya kake. To amma gwanayen nasu a cikin harshen Larabci ba wanda ma ya ce zai gwada, su suka fahimci abinda Hausawa suke faɗa, ko da yake ba za a kira shi ba da muguwar rawa don makin tashi, su suka fahimci wannan, ba su gwada ba ma, sun san ba za su iya ba. Sannan daga cikin abinda yake nuna babu kokwanto a cikin Alƙur'ani irin abin da ya kunsa na ilimi wanda larabawa ba su sani ba ahlul kitabi ma ba su sani ba bal shine yake hukunci tsakanin ahlul kitab akan abin da suka yi sabani akan sa inna hadhal qur'ana yaqussu ala bani isra'ila aktharu alladhihum fihi yahtalifu wannan alqur'ani yana ba ma ahlul kitabi labarin mafiya yawan abin da suke sabani akai to kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai zauna da su ba bai iya rubutu ba bai iya karatu ba وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطل بكسنتي كانا كرنتا وان لتافي كافن سبا باكا روبوتاوا دا هانونكا دا كانا هكا دا مقريتا سي سي رينكا كوكونتو سودا هكا ابوندا زي سا اي كوكونتو ا cikin القراني بابو شي شي سا سي الله دا كانسا يا صفنتا شي دا cewa لا ريب في wannan littafin babu kokonto a cikin sa min rabbil alamin wato wannan littafi wanda babu kokonto a cikin sa wanda babu kokonto a cikin sa cewa daga Allah yake to min rabbil alamin daga ubangijin talikai ne Allah bai ce daga wajen Allah yake ba Allah sai ya ce daga ubangijin talikai domin cewar ubangijin talikai ya nuna dukkan wadansu halittu gabaki daya wanda Allah shine ubangijin su to shi Allah shine ya saukar da wannan littafin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka kowa yana da ruwa da tsaki alqur'ani yana da ruwa da tsaki akan kowa tunda shi daga ubangijin talikai ne kowa kuma taliki ne shi yasa sai ba a zabi a ce saukar da littafi daga Allah ba sai aka ce min rabbil alamin sannan daga cikin fa'idar yana nuna inaya kulawa daga ubangijin talikai cewa kulawar sa ce ta irin wanda daga cikin sifofin ar-rabb ta kunsa shine kulawarsa da halittarsa kulawarsa da halittarsa ita ce ta sa ya saukar da alqur'ani saboda haka wannan zai sa waɗanda duk suka yi imani da alqur'ani su ji cewa wannan yana daga cikin wato jin kan wanda yake shine ubangijin su yayin da ya saukar musu da littafi to a cikin wannan dukkan abin da ake fada na waɗansu mutane da suke fada akan alqur'ani ko dai su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya koya ne wajen wani ko su ce yana da ri'i akwai wani boka wanda yake gaya masa ko wani aljani wanda yake zuwa wajensa ko ma me za su faɗa ba shi bane kawai wannan alqur'ani saukarwa ne daga ubangijin talikai kuma ya zo ne da wasitar manzo ba da wasitar aljan ba wama tanazzalat bihi ash-shayatin wama yanbaghi lahum wama yastati'un innahum an sam'i lama'zulun a shaydanu ba su suka saukar da alqur'anin ba bai cancance su ba kuma ba za su iya ba ba yadda za a yi shaydanu su fada abin da ke cikin alqur'ani ko ba za su iya ba ba za su iya saukar da shi ba ta yaya za a yi jibrilu yana nan sannan wani shaydani ya zo ba ku ji abin da ya faru ba lokacin yakin badar lokacin da shaydan ya zo musu a sifar suraqata bin malik yace inni jarrun lakum ina nan ni zan ba ku kariya ku je ku yi yaki sai gashi suna ne sai gashi ya zura a guje shi suraqata din ya fuskanci tekun bahar maliya yace inni arama la tarahu ni ina ganin abin da ba ku gani me ya gani ya ga mala'ika jibrilu da mika'il sun sauko suna jagorancin rundunonin mala'iku ta yaya za a yi jibrilu zai zo waje mala'ika sannan iblis dan lis ya zo sai ya dauka dan a lokacin da ya rinka cewa rabbi anjizni ma wa atani Allah ka cika min abin da kai min alƙawari ya dauka karshen sa ne ya zo ya dauka an riga an gama al'amari ya tsere a guje inni arama la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab sai gashi dan yana wa'azi saboda haka duk abin da za a faɗa akan alƙur'ani shine wannan cewa tanzilun min rabbil alamin saukarwa ne daga ubangijin talikai ba zai yiwu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin abinda Allah ya sifantar da shi na isa matuƙa wajen gaskiya da amana wanda hatta makiyansa suka yi masa shaida da shi ya bar yi ma mutane ƙarya ya je ma Allah ƙarya walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wati Allah ya ce da zai kirkiran mana ya jinginta wata magana a gare mu wanda ban faɗa ba da mun kama shi da jijiyar wuyarsa da mun kama shi da ƙarfi sannan mu yanke masa jijiyar wuyarsa haka Allah ta'ala yake to bai ba ai haka ba saboda haka bai fadi ƙarya ga Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake am yaqulu naftara bari ko suna cewa kirkirar sayayi ko cewa suke kirkirar sayayi wato bari a wannan magana ta cewa saukar da alqur'ani daga ubangijin talikaini to dawo ga maganar su sin suna cewa kirkira alqur'ani yayi Allah yace bal huwa alhaqqu min rabbi a bari ba kirkirar sa yayi ba shi alqur'ani gaskiya ne daga ubangijinka li tunzira qauman dan kai gargadi ga mutane ma atahum min nadhirin min qablik da wani mai gargadi gabaninka bai zo musu ba la'allahum yahtadun domin su shiryu domin ana wato domin kaunar saboda kaunar su samu wato su shiryu yazo su shiryu zuwa ga hanya ta daidai wato Allah yace in suka ce ya kirkire sun ce ya kirkire shi ne kace a ba haka bane wato ba zai yiwu a ce ya kirkire shi ba domin inda ya kirkire shi ko shi mutun ne kuma za ku iya to sai ku zo da tamkar sa saboda haka wannan bal din da tazo ta barko tace bal ta izrab ce kyale wannan magana kan cewa ya kirkire shi magana ce wanda take wato ya sassa ba ta da abinda zai tabbatar da ita ba zai yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkire shi ba kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah ba zai yiwu wannan alqur'anin a kirkire shi ba daga Allah ba zai yiwu ba a kirkire shi ba daga Allah ba zai yiwu wani halitta ya zo ya ce inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri inna wannan abinda Allah yake fada da kansa yake cewa ni ne Allah a cikin alqur'anin a ce wani yazo ya fadi wannan ba zai yi ba saboda haka shi sai Allah yayi izrabi yace to shi alqur'ani gaskiya ne daga ubangijinka kuma wato ba abinda zaka samu wanda zai miƙar da tunaninka da zancenka shine kawai kace alqur'ani gaskiya ne amma duk irin tunanin da zaka akan ka faɗi wata sifa akan tasa to ba za ka cimma manufarka ba na sha ambato a wannan majalisi kissar Walid ibn al-Mughira yayin da suka zo suna taro akan cewar dole su samu matsayi guda daya akan alqur'ani domin maganganun su suna cin karo da juna ga baki za su zo lokacin aikin hajji in ba su tsayar da matsayi ba akan alqur'ani wannan zai sa waɗanda suke baki sai su karɓi maganar wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kama maganganun su abinda kawai yasa Walid ibn al-Mughira bai karɓi musulunci ba saboda Allah ya riga ya rubuta masa shakawa amma babu abinda zai tsaya ya faɗa akan daidai zai tsaya ya faɗa magana guda ɗaya wanda zai ce su tabbas shine kawai ya ce wannan gaskiya ce daga Allah domin daga ƙarshe da suka ce to kai ka gaya mana menene mana yace yana da wani irin zaki shi fure ne wanda ake samun sa a can ƙarshen wato reshe a wajen ganye wanda ba wanda zai iya zuwa gare shi ma'ana abin da ke cikin sa wani bai isa ya kai masa ba ya faɗi irin azancin da ke cikin alqur'ani ya kai ga wannan ba zai iya ba ya sifanta alqur'ani da babu abinda zaka ce illa ka ce wannan shine ainihin wato wannan ba wani abu bane illa gaskiya daga Allah amma sai suka ce to me kake so ka ce to shine ya kalla ya auna ya duba ya sake dubawa ya sake aunawa ya bata rai sai ya ce in hadha illa sihrun yusa yace a tsafi ne amma da ake ciro shi daga wajen wani yace ba ku gani ba mutum yaro in ya ji sai a raba shi da mahaifinsa mace sai a raba ta da mijinta me zai yi wannan in ba tasirin sihiri ba amma shi ba shi ne yake sihirin ba daga wajen wani ya je ya ciro sihirin to kaga shi yasa Allah ta'ala yakan ce yake cewa a wuri biyu a cikin suratul isra ya faɗa da kuma al-furqan unzur kaifa darabu lakal amsal fa dallu fala yastati'una sabila duba yadda suke buga misali a gare ka suka bace suka kasa samun hanya guda daya domin duk wata hanya da za su bi in dai ba su ce alqur'ani gaskiya bane to sai sun samu maganganu masu cin karo da juna in dai baka ce alqur'ani gaskiya bane to ba za ka shiryu ya zuwa ga samun matsaya wanda kai kanka zaka gamsu da ita ba kullun zaka zamanto a cikin kokonto shi yasa Allah ta'ala yake bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij sun ƙaryata da gaskiya da ta zo musu sai suka zamanto a cikin al'amari wanda yake mai cuaku da tunanin su mai sanya su kokonto da kai komo suna ta kokonto da kai komo saboda sun bar abin da yake shine daidai to kuma sai Allah ya ce ya saukar da alqur'ani dinnan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargadi gargadi shine tsoratarwa tsoratar da wanda kake gargadin sa da mummunan akibar abin da zai same shi akan mummunan akibar da zaka iya samun sa to su waɗannan mutanen sune mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larabawa ba aiko musu da wani manzo gabanin shi ba saboda larabawa sune ajnaniyun da qahbaniyun ajnaniyun nasaba su tana cikewa ya zuwa ga annabi Isma'il annabi Isma'il ba aiko shi zuwa ga larabawa ba hakikatan an aiko shi zuwa ga iyalansa ne ya tsaya da addini da shi da iyalansa wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya amma abinda yazo da shi an cafa daga wajensa yana daga cikin abubuwan da larabawa suka dauka na daga sauran addinin annabi Ibrahim da annabi Isma'il amma shi annabi Isma'il ba aiko shi ake zuwa ga larabawa ba su larabawa ba aiko musu da wani mai gargadi gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yanda wannan ayat tace wato Allah ya aiko shi ya sanya alqur'ani gaskiya domin yayi gargadi ga waɗanda ba aiko musu da wani mai gargadi gabanin sa ba kaunar su shiriya kaunar su shiriya dan kar su ce ya rabbana laula anzalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza ya Allah me yasa ya ubangijinmu ya baka aiko mana wato litafi ba baka aiko mana manzo ba sai mu domin mu bi ayoyinka tun kafin mu bata mu kunyata to wannan shine Allah ya yanke wannan hanzarin to kun ga ya nuna cewa saukar alqur'ani domin rahama ce domin yanke hanzari yana daga cikin rahamar Allah cewa ba zai azabtar ba har sai ya kawo abin da zai ba wa mutane hanzari ya gargade su da abin da zai iya samun su in ba su imani ba domin mai rabo yayi imani wanda kuma ba shi da rabo a kama shi da hujja to sannan Allah ya faɗi shi ubangijin naka da ya saukar maka da ubangiji wanda yake gaskiya ta zo daga gare shi shine Allah yace Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam Allah shine wato ubangijin naka wanda gaskiya take daga gare shi shine Allah wannan wanda ya halicci samai da kasa da abin da ke tsakankanin su fi sittati ayyam a cikin kwana 6 wannan miqdari ne da Allah ne kadai ya san miqdarin yadda suke amma abinda aka ruwaito na cewar daga na hadisin Abi Huraira wadansu sun ruwaito shi marfu'an amma Imam al-Bukhari ya bayyana cewa wannan hadisin abinda Abu Huraira ya ruwaito ne daga Ka'ab al-Ahbab wanda Ibn Kathir ya kawo shi a gargashin tafsirin wannan aya cewa Allah ya halici turbaya a ranar farko ita ce ranar Lahadi a kowace rana ya faɗa abin da Allah ya halittar wannan yana daga cikin maganganun banu Isra'il baya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata Allah ya ambaci kwana 6 din nan haka ya ambace su a jumlace illa tafsilin da Allah madaukakin sarki ya ambata a farkon suratu Fussilat qul atakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin har zuwa a ƙarshen ayar da yadda fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin yanda ya kawo tafsilin yanda kwana 6 suka kasance waɗannan kwanaki ne a wajen Allah ba irin mu kwanakin da muka sani ba saboda lokaci kamar yanda yanzu ilimi ya nuna lokaci daban-daban ne akwai lokaci a nan yanda yake mu a nan duniya yanzu inda zaka je wata duniyar shi lokaci daban ne saboda haka kwana daya a duniyar Mars ba kamar kwana daya bace a wannan duniyar shekara daya a duniyar Mars ba kamar shekara daya bace a namu duniyar ko ina da irin nasu lissafin saboda haka shi kwana 6 din nan wannan a wajen lissafin Allah Allah ne kadai ya san me mai kidarin wannan summa sawa alal arsh sannan ya daidaita a saman akan al arsh wannan al istiwa yana daga cikin sifofin Allah na aikin sa fi'ili wato da Allah ya halitta ya halicci sama da ƙasa ya sanya su a cikin ya sanya su a ƙarƙashin al arsh to sai kuma Allah jalla wa ala ya daukaka a saman al arsh ya daidaita a saman al arsh wanda ya daidaiton Allah yake ba za ka taba iya fahimtar wannan hakikanin yadda wannan sifa take ba domin zatin Allah ba zai yi ka fahimce shi ba kwakwalwarka ba za ta iya daukan me yaya Allah yake ba haka zalika kwakwalwarka ba za ta iya daukan yaya hakikanin sifofin Allah suke ba shi yasa magana ta shahara daga Imam Malik akan istiwa cewa al istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib was'alu anhu bid'ah shi istiwa'i cewa Allah ya daidaita a saman al arsh shi ita kalmar istiwa'i sanan naci yaya ya sifantu yaya istiwa'in Allah yake yace majhul wannan majhul ba za ka iya samun sanin sa ba imani da shi kuma wajibi ne kuma tambaya akan wannan kace yaya Allah ya istiwa'i wannan bid'ah ne saboda haka dole ka san akwai iyakarka a cikin ilimi akwai abu shi kansa yana daga cikin ilimi ka san cewa akwai abin da yake ba za ka san shi ba ka san abin da yake in ka zo a kansa sai dai ka ce Allahu a'lam wannan shine ainihin kai kanka zaka lutsu akan cewa kai bawa ne amma yayin da kace ka san komai to lokacin ne ka zamanto tantagariyar jahili amma yayin da zaka san cewa akwai abin da baka sani ba yasa maka wani nau'i na tawalu to wannan shine ka bude kofar samun ilimi to yana daga cikin abin da zai sanya ka samu wannan ilimin ka san cewa sifofin Allah ba babi bane wanda yake zaka iya ihata zaka iya riske zaka iya riskar sani da shi yanzu ko yanzu ana yi maka maganar ana ce maka akwai abinda wanda suka yi lissafi ana ce musu in ai maganar infinity abinda ba shi da farko ba shi da ƙarshe aga akwai wanda ya taba ganin sa ko ne taba ganin sa a kwakwalwarka ma zaka iya suranta infinity amma dai kwakwalwarka zaka iya cewa akwai za a iya samun abinda ba shi da farko ba shi da ƙarshe amma ka suranta yaya yake layi ne wanda yake tafiya ba shi da farko ba shi da ƙarshe ko ko wani agogo ne wanda yake ba a san lokacin da ya fara kadawa ba ko ba za a san lokacin da ya ƙare ba za ka taba sanin wannan ruhinka ba za ka taba sanin ya kake ba za ka gashi dai ka san shi kana jin sa amma ba ka da sanin hakikanin sa to ballantana kuma wanda ya halitta jalla wa ala malakum min dunihi to kun ga wannan sai ya zamanto a janyo hankali ne ga ayoyin Allah da izzarsa da kudurarsa domin wanda ya halicci sammai da wannan kasar hakika ya isa mahalicci sannan kuma mulkinsa ya zamanto ya kai ga cewar babu wani abu a cikin halittarsa da zai iya kewaye shi bal ya daidaita a saman al'arshi shi ko al'arshin nan da duniya da saman da kasan da duk girman sama wato a ƙarƙashin ta take kamar ƙawanya ce kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da za a jefar da ita a katon fili sama da abin da ake ta faɗa nata in aka ce za a kamanta ta da al'arshi kamar ƴar ƙawanya ce da aka jefa ta a katon fili saboda haka yaya kake ganin girman al'arshi yake to duk wannan halittar Allah ne to sannan kuma sai kuma bayan wannan bayani akan girman dalili da yake nuna girman Allah to sai kuma abin da zai tsoratar akan sha'anin Allah na wa'azi yace malakum min dunihi min waliyin wala shafi' ba ku da wani mataimaki wanda zai ba ku taimako ya ije muku azabarsa in ya so yi muku azaba wala shafi' ba ku da wani mai ceto wato wanda zai ce ai masa alfarma a kyale ku min dunihi in ba Allah ba ku da wani saboda haka a ku ji tsoransa dan ba wanda zai kare ku daga gare shi la wali wala shafi saboda haka wanda suke tarayya da Allah suna cewa iyayen gijinsu masu neman musu alfarma ne a wajen Allah su ne za su yi musu iso don su samu karbuwa su samu tsira a wajen Allah Allah ya kora wannan yace ba ku da wani in ba shi ba wanda zai taimake ku ko wanda zai muku alfarma afala tatadhakkaru dan me ba za ku wasu ba wato dan me ba za ku yi tadhakkuri ba wato shine ku samu wato abubuwan nan biyu za su sanya muku tadhakkur ganin girman Allah na biyu da kuma tsoron haduwa da Allah tsoron haduwa da Allah zai sanya ku ku kowa asu yudabbiru al'amra minas sama'i ila al-ard yana juya al'amari ma'ana yana tsara al'amarin sa daga sama zuwa ga kasa tunda duk abinda Allah yake tsarawa daga sama ake sako da shi zuwa kasa daga saman al'arshi yake tsara al'amarin sa daga sama zuwa kasa thumma ya'ruju ilayhi sannan al'amarin da ya tsara ya hau zuwa gare shi fi yawmin kana miqdaruhu alf sana arana wanda gurgudanta shekara dubu ce min ma ta'udun daga abinda kuke kirgawa wato saukar al'amari da komawa zuwa wajen sa a wajen wato kiftawa ne amma ku a wajen ku in za a kidaya nisan saukowar da komawar zai zamanto wato kusan tafiyar shekara dubu ce daga abinda kuke kirgawa dubu din nan babu mafhumi akan ta saboda dubu shine aqsa shine mafi tikewar yawa a kidayar larabawa a kidayar ku wato tafiyar ta dubu ce to wannan akwai iskali da wadansu da zamu iya kula a nan tunda nan an fadi cewar saukowar al'amari da komawa zuwa gare shi miqdarin wato shekara dubu ce daga abin da muke kidaya da kuma a cikin suratul hajj shi ma yace wa yasta'jilunaka bil azab walan yuklifa Allah wa'ada wa inna yawman 'inda rabbika ka'alf sanatin mimma ta'udun ya rana a wajen ubangijinka kamar shekara dubu ce da kuke kirgawa wato ita ce rana a wajen sa kamar shekara dubu ce a wajen kidayar ku to kuma a cikin suratul ma'arij yace ta'rujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana mala'iku da kuma ar-ruh suna hawa zuwa gare shi a wani yini wanda gurgudan sa shekara 50 cin da abinda kuke kirgawa to sai ake cewa wannan kamar da alamar cin karo da juna nan an ce dubu nan kuma an ce 50 to amma abubuwan daban ne saukowar al'amari da komawar sa shine aka ce shekara dubu amma shekara 50 ana maganar ranar tashin alkiyama ne shekara 50 waɗansu malamai kuma suka ce a wannan shekara 50 da sauko al'amari da abinda Allah ya ambata a cikin suratul hajj wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma na wannan ayar cewa mala'iku sun al'amari yana saukowa zuwa gare shi yana hawa a ranar da take gurgudanta shekara 50 wannan da itibarin masu dubawa ne ga muminai sai su ga kamar shekara 50 ce ranar tashin alkiyama ga kafirai saboda tsawanta da wahalarta sai su ga kamar shekara 50 ce a wajen wato a wajen irin kidayar da aka yi to akwai kuma wata fuskar da al-Imam Ibn Ashur yayi ishara cewa shekara 50 din nan da Allah ya faɗa shine ranar ita sa'ar alkiyama da abubuwan da suke faruwa kai ka ce shekara 50 za a yi ana wannan tashin hankali sannan ita kuma tsayuwar ta ranar alkiyama tsayuwar da za a yi bayan an fito daga cikin kabari to ita ce shekara 50 amma rugujewar duniyar da abin da zai faru na rushewarta to shine kamar shekara 50 za a yi ana wannan sannan kuma a zo a tsaya a taso a tafi zuwa ga wajen ardul mahshar inda za a tattaru a yi hisabi da kuma a yi hisabin yan aljanna su tafi aljanna yan wuta su tafi wuta to shine shekara 50 ala ayi halin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke abinda Allah yake gaya mana takribi ne sanin hakikaninsu sai shi jalla wa'ala sai dai abinda zai kusantar da saninsa zuwa gare mu to Allah ta'ala ya ce zalika alimul ghaibi wash shahada wannan wanda wato shi wancan wanda yake jujju wanda yake tsara al'amura Allah nan da ya halitta sama da ƙasa kuma wanda babu ba ku da mataimaki ba ku da mai ceto ba shi ba wanda kuma yake tsara al'amura su sauko daga sama zuwa ƙasa sannan su hau zuwa gare shi to shine alimul ghaibi wash shahada shine masanin fake kuma masanin abin da yake a bayyane wato shine babu abin da yake buya a gare shi da abin da yake a bayyane da abin da yake a boye duk ɗaya ne a gare a wajen Allah babu bambanci sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi daidai ne a wajen Allah wanda ya koye magana da wanda ya bayyana duk daya ne al-azizur rahim shine mabuwayi wanda babu abin da yake gagararsa kuma ar-rahim tare da buwayarsa tare da cikakken karfinsa amma mai tsananin rahama ne mai tsananin jin kai ne karfinsa ba zai sa ya zalunci ba bal yana mai nufin ihsani ga halittarsa to sannan Allah ta'ala yace allazi ahsana kullu
shay'in ahsana kullu shay'in khalaqa wa bada khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin ثم صواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
الله يقول الذي أحسن كل شيء خلقه شي الله وندي كشيني العزيز الرحيم شيني وندي كوتتا dukkan ya kyautata ma kowane abu halittarsa dukkan wani abu Allah ya kyautata masa kowane abu da Allah ya halitta Allah ya kyautata halittarsa ba abinda zaka gani wanda Allah bai kyautata ba hatta abinda Allah ya halice shi dan muni sai ya ga munin nasa ma ya kyautata yanzu kamar mugun dawa wanda yake mummuna kasan Allah ya yi shi dan a ga mummuna a ga muni to ya kyautata munin nasa duk abinda Allah ya halitta ya kyautata halittarsa ba za ka taba ganin wani abu wanda za ka ce wato gashi wanda yake da an yi shi haka da an yi shi haka wannan haka qurra'u suka karanta Nafi'u da Asim da Hamza da Kisa'i khalaqahu sauran qurra'u kuma suka karanta allazi ahsana kullu shay'in khalqahu shine wanda ya kyautata kowane abu ya kyautata halittarsa duk dai ma'anar da yake وبدا خلق الانسان من طين كما يفار حلتر دان ادم متين شيني النبي ادم من طين daga wato yunku daga tabo Allah ya fara halitta shi kamar yadda ya gabata muka karanta a cikin suratul rum thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin sannan ya sanya zurriyarsa daga abunda ake tatsa ake wato zakulowa ake fitarwa mimma in mahin na ruwa na daga ruwa wanda yake wulakantacce wato daga cikin maniyin ake zakulo abinda halittar mutum take tunda kamar yanzu inda ilimi ya nuna abinda ainihin wato yake zuwa ya shiga cikin kwan ba dukkan ruwan maniyin bane daga ciki wanda yake tafiya kamar taliban ban kan shine ainihin yake shiga cikin kwan sauran wajen kawai tafiya yake kuma miliyoyi ne suke tafiya suke iyo a cikin su ɗaya ne kawai za a samu daga ciki ɗaya ne kawai ka gani sulala jawo shi aje a lokacin ba microscope ballantana duk a duba a ga wannan ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai san waɗannan abu yanzu embryology ya nuna wannan ruwa Allah kuma yace ma'in mahin ruwa wulakantacce saboda yanayin an san yanda yanzu babu yanda za a yi ka tafi kana ado da rigarka wanda take duk kayi mafarki da ita ta baci ka je neman aure da wannan rigar ai ba za ka yi ba
yana kyamata
kyamata kake yi amma shine asalinka daga nan aka yi ka to wannan ya din sanya maka abin da zai sanya ka tawalo fal yanzuril insanu mimma khuliq mutun ya duba daga me aka halice shi yau da kamar a ce dan adam an halice shi daga wato wani abu wanda daga wani irin zinare ko wani irin jauhari to wannan ya sa shi jiji ba a yi shi ma daga wannan ba yana jiji da kai ballantana an yi shi daga wannan ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه sannan ya daidaita shi wato ya daidaita halittar dan adam gabobinsa da kamarsa da komai nasa alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak ya shine wanda ya halice ka ya miƙar da kai ya daidaita ka ya sanya ka ka zamanto daidai wa daida komai in ka tsaya ka duba masu karatun anatomy and the physiology su rinka tsayawa suna zurfin tunani suna maimakon su rinka tunanin dan su ci jarabawa wata ran in sun yi karatun su tsaya su duba irin hikimomin Allah su yi mukarana da abin da Allah yake faɗa a cikin alqur'ani ya daidaita shi wani faha fihi min ruhi kuma ya hura masa daga cikin ruhinsa ruhi wanda yake daga Allah yake wannan idafatu tashrif da cewa wato wannan ruhin abu ne mai ban mamaki ruhin da yazo wanda yake yin mutum abu ne wanda yake mai ban mamaki ba wanda zai iya kawo shi ba wanda zai iya horar za a iya za a iya mutumin tuni da chemical composition na dan adam amma waye zai iya hura masa da ya zama mutum gashi nan yanzu artificial intelligence yayi yanda za a yi mutumin tuni a yi shi da sigar dan adam a sa masa computer yana magana kai har ma tunani yake yi amma ta yaya za a yi ka yadda kan cewa wannan mutum ne ka bashi yake aura ka je ka bashi yake aura ko kuma in mace ce ka je ka aure ta ka auri machine to ba wanda zai iya yin wannan sai Allah shi yasa Allah ya ambaci wannan fa fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida kuma ya sanya muku ji da gani da gannai wato nan gannai din a matsayin jinsi ne saboda al absar bi itibar da itibarun ku da yawa kowa yana da nasa gani amma as-sam jinsi ne duk da yake da jinsi da jam'i kusan duk ma'anar su ɗaya ne tunda wato ya sanya muku jinsin ji kuma ya sanya muku jinsin da ake gane gane da shi kuma an za a yi wato shi gani za a iya jam'in sa da itibarin wato abinda kuke gani da shi akwai gani wanda kuke yi na ido akwai gani wanda kuke yi na kwakwal na zuciya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur gani na zuci ya zamanto gani na basira sannan akwai gani wanda zakai gani na lura da izina akwai gani wanda zakai gani na sha'awa ta tsaya kana ta kallon abu dan sha'awar kallon sa har sai kama rude kamar yanda matan annabi yusuf suka zo suka yi falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum akwai abin da zaka gani sai ka ga yawo yana ta kwarara saboda ka kasa rufe idu ka kasa rufe baki saboda kyan abin da ka gani din duk nau'i ne na gani wal afida kuma ya sanya muku wato zukata tunani kwakwale wanda za ku yi tunani da su qalilan ma tashkurun amma kadan ne kuke godiya ga Allah wato ya sanya muku waɗannan don ku gode amma kadan ne kuke gode ma Allah wato ma'ana godiyarku ga Allah kadan ce godiyarku ga Allah kadan ce butulci ya fi yawa rashin godiya ta dan adam ta fi yawa bisa godiyarsa ko kuma lokaci kadan ne kuke godiya mafiya yawan lokacin ku ba ku godewa so da yawa ni'ima za ta zo maka ta wuce baka san ma an yi ni'imar ba baka gode mata ba kuma gashi Allah ya ce sun malatus alunna yawma idin anin nan sannan za a tambaye ku akan ni'ima a wannan rana din ni'ima sai an tambaye ka amma ni'ima nawa ce za ta zo ta wuce baka ce alhamdulillahi innan ma baka ce ba ka shiga gidanka mutane nawa ne za su ta yawo sai dai su kwanta a gefen titi ba su da inda za su samu ma'awa kai ko ka shiga gida a cikin ni'ima a cikin kwanciyar hankali amma ko ka ce walau la idkhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah baka fada wannan ba ma baka ce bismillah walajna bismillah kharajna ba kadan ne kuke godiya ko kuma qalilan ma tashkurun kadan ne kuke godewa a cikin ku wato ku mutane kadan ne masu yin godiya kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur kadan ne daga cikin bayina suke godiya to za kun ga fuska uku a cikin qalilan ma tashkuru yanda alqur'ani kenan yake wato mai tarin ma'ana a cikin kalmomi kadan to wannan ya nuna mana isharar muhimmancin godiya ga Allah jalla wa ala ta hanyar duba ni'ima mutum ya tsaya ya duba kansa ya duba halittarsa ya duba abinda Allah ya yi masa dan ya zama mai godiya
godiyan nan kamar yanda ya gabata a suratul luqman muka karanta wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi duk wanda ya godiya ga kansa yayi ma fa'idar godiya da take komawa ga dan adam ba kadan bace ya ishe ka kawai kan cewa in kai godiya Allah zai kara maka ni'imarsa والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم Allah muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka wanda kake karɓar addu'o'in bayanka muna roƙonka a wannan sa'a ta ƙarshe ta ranar Juma'a kuma muna roƙonka gashi muna azumi zuwa gare ka kamar yanda manzonka sallallahu alaihi wasallam ya mana bishara dukkan mai azumi yana da addu'a mustajaba Allah ka sa addu'ar mu da abin da zamu roƙe ka ya zamanto mustajaba ne ya rabbal alamin Allah ka karba addu'o'inmu Allah ka gafarta zanubanmu Allah ka gafarta mana abin da ya gabata da abin da ya jinkirta da abin da muka sani da abin da bamu sani ba ka gafarta mana kanana da manyan zanubanmu da wanda muka yi da gangan da wanda muka yi bisa kuskure da wanda muka kuskure da wanda ma muka ganganta yin su da wanda kuma kai ne kadai ka sani daga gare mu Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah ka gafarta ma iyayenmu Allah ka ji kansu ka gafarta musu Allah kamar yanda suka rene mu muna kanana Allah muna roƙonka kai musu ka ji kansu Allah ka gafarta musu wanda suke rai daga ciki wanda suke da rai a cikin su kuma Allah ka ba su rayuwa mai albarka Allah ka kyauta karshen iyayenmu Allah muna roƙonka zuriyar mu Allah ka shirye su Allah ka ba mu albarkar rayuwa Allah ka ba mu albarkar zuriya Allah ka ba mu albarkar ilimi Allah ka ba mu albarkar ayyukan mu Allah ka ba mu albarkar iyalan mu Allah ka ba mu albarkar dukiyoyin mu Allah ka ba mu albarkar kasuwancin mu Allah ka ba mu albarkar noman mu Allah ka ba mu albarkar shugabancin mu Allah shugabancin da ka sanya mana a wannan kasa wanda zai karbi mulki muna roƙonka Allah ka sanya mana albarka a cikin wannan mulki duk waɗanda za su karbi mulki a wannan kasa Allah ka sanya mana albarka a cikin mulkin su Allah ka ije mana ficintunu wanda suke neman tada zaune tsaye akan sha'anin bayar da mulki muna roƙonka Allah ka yi mana maganin ficinar su Allah duk wanda suke da mugun nufi akan zaman lafiyar wannan kasa muna roƙonka Allah ka watsa aniyar su Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙonka ka inganta mana wannan ibada ta mu Allah ka karbe ta daga gare mu Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin masu rabo Allah ka bude mana kofofin rahamarka Allah ka sanya mu mu dace da daren lailatul qadr Allah ka sanya mu cikin wanda za su kyautata ibada a goman karshe na Ramadan Allah ka sanya mu waɗanda za su cikin waɗanda za su sami yantawa daga wuta Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su sami yardarka a cikin wannan wata mai albarka Allah muna neman tsarinka da ka canza mana daga ni'imarka zuwa ga ni'imarka Allah muna neman tsari daga mummunar kaddara Allah muna neman tsarinka daga dariyar ketan magauta Allah ka ba mu aminci a cikin rayuwarmu Allah akwai ƴan uwanmu waɗanda ake garkuwa da su Allah ka kwato su Allah marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya Allah waɗanda kuma suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin kunci Allah ka sanya musu mafita wanda suke cikin karayar arziki da jari Allah ka tayar da su wanda suke cikin tsananin bashi Allah ka biya musu Allah muna roƙonka waɗanda suke abubuwan da suka gagare mu a wannan al'umma Allah ka yaye mana Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sanya mu cikin salihan bayinka Allah ka kyauta karshen mu Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiya fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al afiya fi dinina wa dunyana wa ahalina wa amwalina Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام